ba dai ga matsalar indinika malta da kair bayana boko haram yanzu haka wata matsalar tsaro da ke neman gagarin kundila a Najeriya ita ce ta satar mutane ana garkuwa da su domin neman kudin fansa wannan lamari ya fi kamari ne ma a jin arewacin Najeriya inda yanzu jama'a ke cikin fargaba da zaman daddare kuma yanzu haka ma tuni aka soma gargin Fulani makiya da zama kan gaba kan wannan mummunan lamari mutum da ko shugabannin Fulani ke nuna damuwarsu Dr. Aliyu Tunde da ke matakin shugabannin kungiyar fafutukar kare haƙƙin Fulani a Najeriya wanda ko ya danganta lamarin da tauye haƙƙin makiya da sace musu shanu da ake yi ya ce duk da haka su fa suna tadda Allah wuri da abubuwan da ke faruwa a yanzu
daga baya-bayan nan ana samun karuwar Fulani a cikin harkar satar mutane musamman wanda ake a arewa maso yamma amma kada mu mance cewa akwai sauran gurare wanda ake sace-sacen nan kuma yau kusan shekara goma da fara wannan babban laifi a Najeriya kuma har yanzu ana yi a waɗansu guraren ma har yana kamari kabilu suna satan nasu mutanen to amma ala hakika wanda ke faruwa a arewa ta yamma kusan akasarin victims din wanda abin ya shafa aka yi musu za su dawo su ce Fulani ne suka musu to tabbas wannan abin yana bakantawa kowane dan arewa rai ba ma ba Fulani ba amma ya fi bakantawa Fulani kansu rai saboda wannan bakar al'ada ba abu bace wacce ya kamata a ce an samu ba Fulani
shi ma da ke ganin haske ambassador Hassan Jikado da tarin Najeriya a yankin Trinidad da Tobago wanda makiyacin shugabannin Fulani a Najeriya ya ce hukuri ne wasu ke yi domin zubar da kimar gwamnatin Najeriya a idon duniya
ba a basu ba a kama su a kulle su dabbobin da suka dogara da shi ga rayuwarsu an kwace kuma daji suke kuma mutanen su zarce miliyan 20 saboda haka ni a shawarata ina ba gwamnatin Najeriya da shugabanninmu gwamnoni a nemi sarakunanmu a nemi daga kai a nemi jaurabai da arzoti baki ɗayansu da masu anguwanni a zauna da su kowace jiha kowace karamar hukuma kowace anguwa an san mutane idan bako ya shigo an san shi a kira mutanen na a zaunar da su a nemi menene bukatunsu kamar yadda ake wa idan za a nemi a yi wa yan boko haram abuwa ko yan naija delta me yasa su ma ba za a neme su ba a zauna a yi menene korafe-korafen nasu saboda a sami maslaha a zauna saboda kowa ya zane yanzu kai dan kasuwa baka isa ka je kasuwa ba
kawai yanzu tuni a wasu jihohi ma aka soma kafa dokar kisa ga wanda aka samu da hannu a garkuwa da mutane to wai koshin wannan doka ta dace da kasa irin Najeriya wannan ko ita ce tambayar da ne wa wani lauya mai zaman kansa Barista Sunday Joshua Ugra
mun goyi baya dole ne a kafa doka wanda zai sa duk wanda zai garkuwa da mutum duk wanda zai fashi da makami to lalle a hukunta shi hukuncin kisa ta wurin rataya to banda wannan fa hukumar yan sanda dole ne ita ma a karfafa ta a tabbata waɗanda suke ake daukan su zama yan sanda an dauki mutane ba shashashu ba ba yan iska kamar kawai wani dan siyasa yazo ya dauko mutane yaran da suka yi masa aikin banga zaka je ka ga dan sanda daga safi har safi a buge yake wani aiki zai maka in kai din nan ka yi shahada kana son ka rabu da duniya wallahi alhamdu ka je ka shiga kai fashi da makami ko kai garkuwa da mutum
ko ma da menene dai fata ko shine Allah ka kwashin wannan matsala da ke neman hana jama'a bacci Ibrahim Abdulaziz station Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya